daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen radio amfani sarauniya da fara'a da noma da dalol, sai Alpha Radio kuma si a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki, muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin zamu duba batun cece kucin da ake tsakanin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari da tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo. Haka kuma zamu ji cewa babbar kotun jihar Plateau ta bayar da bailin din tsohon gwamnan jihar. Daga nan kuma zamu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yaya kuke kallon takaddamar da ke faruwa tsakanin shugaban kasar Najeriya da kuma tsohon shugaban kasar Obasanjo? Ku kira layin ku faɗa mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555, sai a sa alamar tarawa kafin a jiro lambar. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya, amma kafin nan sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Shugaba Donald Trump ya ce ya soke taron kolin da aka yi ta shirin za a yi 12 ga wannan ga yunin wannan shekarar a Singapore tsakanin shi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, inda ya dora laifin soke taron kan wasu bayanai da Pyongyang ta yi kwanan nan. Shugaba Trump ya yi gargadin cewa dakarun sojojin Amurka a shirye suke fiye da 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 goyen bayan kawayenmu Koriya ta Kudu da Japan, ko da Koriya ta Arewa tana da niyyar daukar wasu matakan banza. Yau Alhamis da safe, fadar White House ta sako wata wasikar da Trump ya rubuta wa Kim, inda yake cewa a bisa la'akari da irin matsanancin fushi da tsokana da ka nuna a cikin bayananka na baya-bayan nan, ina ganin bai dace mu wannan taron ba da aka dade ana shiryawa. Abinda ya janyo soke taron a cewar wani jami'in fadar White House shine zagin mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence da aka yi da safiyar yau Alhamis a sanarwar da mataimakiyar ministar harkokin wajen Koriya ta Arewa Cho Sung-hyu ta yi, inda ta kira Pence wawa kuma har ta yi wani arashi da ke nuna alamar kamar kasarta na cikin shirin zo mu gama a fagen yakin duniyar watan nuclear ta duniya. A ƙarshen ta dai gwamnatin Burundi ta ce a shirye take ta janye dakatarwar da ta yi na hana watsa shirye-shiryen manyan kafofin watsa labaran duniya guda biyu na muryar Amurka da BBC. Hukumar sadarwa ta Burundi ce ta ba da sanarwar saka wannan kangin tun kamar makonni uku da suka wuce bayan da ta zargi VOA da BBC da cewa sun gudanar da wasu ayyukan da ta kira na rashin mutunci a cikin labaran da suka bayar masu alaka da yunkurin sauya kundin tsarin mulkin kasar don shugaban kasar yayi ta zarce. A cikin wasikar da ya aika wa shugaban hukumar sadarwar Burundi jiya, Karenge Ramadan, mataimakin shugaban hukumar kafofin watsa labaran BBG ta Amurka Jeffrey Trimble, ya kare matsayin VOA, inda ya bada misalai da wasu labaran da ta yi kan kasar Burundi a cikin watan Afrilun wannan shekara, inda ya ce rahotanni biyu da VOA ta yi a kan batun kare haƙƙin bil'adama da wani jawabi na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya duk suna bisa hanya, amma ya ce labarin da VOA ta yi a kan ganawar da wakilan wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Parsem ta Burundi suka yi yana da rauni. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Ukraine ta fito da babbar murya tana musunta wani rahoton da BBC ta bayar da ke cewa wai ta ba da biyan lauyan shugaban Amurka Donald Trump, wato Michael Cohen, zunzurutun kuɗi kimanin dala 400,000 don ya shirya ganawa tsakanin shi da Trump ɗin da shugaban kasar ta Ukraine Petro Poroshenko. Fadar shugaba Poroshenko ta bayyana rahoton da cewa ƙarya ce zallarta. rahoton na BBC dai cewa yayi. Wai Poroshenko ya nuna ya nemi a hada shi taro da Trump ne wai taro da Trump ne wani lokaci a shekarar da ta gabata ta 2017. Bayanin ya ce shugaban na Ukraine ya nemi wannan zaman ne da shugaban Amurka bayan da ya fayyace cewa wakilan Ukraine da ke nan Washington DC ba su da zarafin wani abin da ya wuce kawai su hada shugabannin wuri daya a dauke hotunan su tare suna musabaha da gaisawa amma ba wata doguwar tattaunawa ba. Sabon ango ya Rima Hari na Ingila ya dade yana kaunar nahiyar Afrika. Ya zauna a kasar Lesotho a Afrika ta Kudu lokacin da yake karatun neman digirin sa na biyu. Anan ne kuma ya kaddamar da wani asusun tallafawa kananan yara sannan kuma a kasar Botswana ne ya fara soyayya da amaryar sa. Yanzu haka ma ana karfafa zaton cewa ango da amarya din Afrika za su je don holewar kebancewar su ta farko bayan aure. Yan sa ido na kyautata zaton cewa Yarima Hari da Megan McKell za su je kasar Namibia da ke Afrika ta Kudu domin murnar auren da suka yi. Soyayyar da waɗannan sabannin ma'auratan biyu suke daga Afrika ya dade fitowa fili a wajen shagalin daura musu auren da aka yi a cewar masu nazari a kansu. Mahalarta taron sun baiwa bikin dandanan Afrika yayin da mawaka suka yi tarera waƙoƙi da nuna raye-rayen Afrika kuma aka sami wani gogen fada bakar fata na Amurka da ya gabatar da nasiha mai ratsa rai akan tarihin mutanen nahiyar. A lokacin da aka yi hidimar ɗauran auren ma'auratan da yanzu aka sani da Yarima da Gimbiyar Sussex a cocin St. George's Chapel da ke a fadar Windsor, miliyoyin mutanen Afirka sun hana ido barci don kallon bikin a talabijin.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Hikaya ya duba mana batun cece-kucen da ke faruwa tsakanin shugaban Najeriya da kuma tsohon shugaban kasar.
Tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya ce yana shirye da shugaba Buhari ya bincike shi kan kashe dala biliyan 16 wajen samar da lantarki da shugaba Buhari ya ce ba a ga wutar ba. Obasanjo sanarwa ya ce rashin fahimtar lamarin ne ya sanya Buhari yin tuhumar. Buhari dai ya yi gugar zanen ne ga Obasanjo lokacin taro da kungiyar magoya bayansa wato Buhari Support Organization karkashin kanar Hamid Ali, inda ya ce wani shugaba ko tsohuwar gwamnati ta kashe dala biliyan 16 kan lantarki amma ba a ga lantarkin ba. Wannan dai ba lalle yana nufin shugaban na shirin bincikar Obasanjo ne, amma komai na iya faruwa. Ya duba yadda Obasanjo ya matsa kaimi wajen caccakar gwamnatin Buhari da nuna ta gaza. Shi me yasa kungiyoyin maraba ga Buhari ke taruka musamman don mai da martani ga Obasanjo, wanda tsohon shugaba ne ma da ya sauka shekaru 11 da suka wuce? Ga martanin ɗaya daga magoya bayan Tasiu Muhammad Ringim.
Ita illa ta mutum wanda yake da wasu dama na aro da Allah ya bashi na lokaci, yana iya daukan dukkan wasu tsarirrika na rayuwa domin raunana nasarar da aka samu. Shi babban matsalarsa a rayuwa shine kishiya. Baya bukatar ganin duk wani mutum dan Najeriya ya koda sunansa Buhari ko sunansa ma waye ya samu nasarori na ci gaban kasar nan ya zama makishiya a gare shi.
Amma an ga gabanin zaben 2015 Obasanjo ya bada goyon baya ga Buhari har ya ga katin sanadin biyar PDP.
A wannan lokaci General Buhari ubangiji Allah yayi lokaci yayi, ƴan Najeriya kuma sun riga sun kudurci cewa sai an samu gyara akan makoman Najeriya. Saboda haka ya ga katinsa da goyon baya da kokin goyon baya duk da cewa suna matsala da shi. Goodluck Jonathan a wannan lokacin ba za ka iya tabbatar da tasirin abun ba, tunda ko lokacin da ake kokarin kafa ainihin jam'iyyar APC ba hannunsa a ciki. Shi Tinubu shine mutum mafi inganci a wannan lokaci daga yammacin Najeriya, kuma shi har zuwa yau bai ja baya daga wannan kuduri na ba da hadin kai wajen kokarin kwato Najeriya daga halin da aka jefa ta ciki.
Shi ma Mr. Anthony na cewa ai akwai masu shigen Obasanjo da yawa da ke hamayya da Buhari.
To kamar yadda su wanda nake nufi, wato akwai su irin Obasanjo wanda suke gaba da Buhari, sun doke Buhari dan gaban su. Akwai su a cikin Fulani, akwai su a cikin Hausawa, akwai su a cikin Yorubawa, akwai su a kowane yare. Akwai manyan generals wanda su ba su yada da shi a lokacin da su dukansu suna cikin soja ba, su ma suna sa mishi kafa a cikin wannan gwamnati nashi don cewa ya fadi. So ba cewai ko mu cewai ko Yoruba ne ba sa son shi. Irin su Obasanjo nan akwai su suna hada baki kowanne rana.
Irin wannan yanayi ya sharhin tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido bugewa ne da bugun taiki a Barjaki.
Da a ce wannan bai sabo ta amma karshe ne dummu ɗan naje kun naka mun kaje PDP ko APC kana jere ne kai. An zo an shiga siyasa. An yi mulkin nan iri biyu. Saboda ka wanda yake mulki su san mai mulki a Najeriya. Kai da saboda Allah idan an ce ma adda za wato a 1999 from PDP 1999 lokacin da takarar Obasanjo 1999 idan ce ba zai takara je zaka da abi zaka da ba to Allah yake lokacin sa dai jira ba to an gani yayi ba an huta ba shi maganar kasa ake ba maganar Lamido ko Buhari ko Atiku ba sai ba maganar Najeriya ke ta ɗan Najeriya ce ba maganar mutum ake ba
yanzu dai za a jira a gashin tunda shugaba Buhari ya kawo batun batar dala biliyan 16 hukumar EFCC za ta fara bincike ne ko kuwa a'a Nasiru Adamali kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
To a gaida Nasiru Adamali kaya kuma kan wannan cecekutan tsakanin shugabannin biyu muke son idan mun bude layin wayar muku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma kafin nan bari mu leka jihar Plateau inda wata babbar kotu ta bayar da bailin din tsohon gwamnatin jihar Jona Jang domin karin bayani ga rahoton Zainab Babaji
Babban kotun jihar Plateau ta bayar da bailin tsohon gwamnatin jihar Plateau Jona Jang Alƙalin kotun mai shari'a Daniel Longjin ya bada bailin Jona Jang ne bayan ya kawo masu tsaya masa guda biyu akan naira miliyan 100 wanda a cewarsa dole ɗaya ya kasance sarki mai daraja ta ɗaya. Alƙalin kotun ya kuma buƙaci Jona Jang wanda sanata ne mai wakiltar Plateau ta Arewa da ya miƙa fasfo nashi wa kotun. Hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasa wato EFCC ne dai ta gurfanar da tsohon gwamnan na jihar Plateau Jona Jang take kuma zarginsa da laifuka 12 ciki har da almubazaranci da karkatar da dukiyar jama'a cin amana da rashin gaskiya. Hukumar ta EFCC dai tana zargin Jona Jang ne da yin sama da fadi da zunzurutun kuɗi naira biliyan 6 da miliyan 300 zargin da Jona Jang ya musanta. Kotun ta ɗage sauraren ƙarar zuwa ran 17 ga watan Yulin wannan shekara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla a gaida Zainab, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke kallon taƙaddamar da ke faruwa tsakanin shugaban ƙasar Najeriya da kuma tsohon shugaban ƙasar Obasanjo? Lambar mai ita ce 202-205-5555 sai a kira mu kafin nan a shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-5555 domin a bayyana ra'ayi 202-205-5555
To madalla mun samu kiran mu na farko wane ne akan layi kuma daga ina ake kira To Sani Muhammad muna sauraron ka. Me ya zaka ce kan wannan cece kuce da ake tsakanin shugabannin nan biyu?
A gaskiya magana shine kawai hasada ne kawai shi. Duk to ko mun shiga wasu shugaban kasan nan da shi dan baban gida da su Al-Salam wasu da ni ba wani abin da suke yi.
To ai yanzu ba maganar su ake ba, maganar da Obasanjo ne yake aka yi. To madalla mun gode ma sanar da wannan gudunmuwar taka. Bari mu je Naija. Wane ne aka layi daga Naija?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Ya sunan malamin?
Ibrahim ne wankin hula garin mai gode a Kimba.
To malam Ibrahim, muna sauraron ka.
To kuna magana akan Obasanjo ko?
Muna magana akan cece kucin da ake cewa Obasanjo ce kaza, Buhari ya mayar masa da sauransu dai.
To gaskiya wannan cece kucin da ake yi don rashin adalci ne da ake muna a Najeriya nan. Dan saboda duk duke kasar nan gaba da suna hannun manyan kasar nan, babu wani wanda ya sai hukunta sai dai Allah.
To malam Ibrahim, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bar mu je Taraba. Wani ne akan layi daga Taraba?
Francis Lazaria ne daga Taraba.
To malam, muna sauraron ka.
Ra'ayina shi ne magana farko mutumin ne ya faɗa shi ne magana gaskiya. Domin me ya sa shi ya yaga kake PDP a gaban Goodluck Jonathan? In ba dalila ba zai yaga ba, to yanzu ya zo ya san mana damuwa Taraba su da Najeriya ne, to mu kuma ma ba son haka. Ni na kashashe ne daga Taraba su ta kaya a ci gaba haka.
To madalla mun gode malam, wayanka tana dan katsewa. To amma bari mu je Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam.
Alan Jarwe, barka da aiki.
A Sarfila ne waya sunan malamin?
Sarfila Hashim Gumal, sunana Alhaji Musa Garo, mai rojin record a kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa, muna sauraron ka, me zaka ce kan wannan maudu'i namu na yau?
Gaskiya ni abin da nake dauka akan wannan al'amari na magana cece kucin irin da ake samu tsakanin mai girma shugaban kasa da shi tsohon shugaban kasa. Gaskiya akwai wani abu da wanda shi zuciyar shi wanda take a ciki, saboda kaga akwai wani abu. Duk mutumin da ya shugabancin kasa ya yi na soja, ya yi na farar hula karo biyu. To kaga Buhari ma ya yi farar hula, ya yi soja, kuma ga shi na neman ya karo biyu nan. To shi Obasanjo bai so ya ga wanda mutumin da zai zo ya kusa da shi akan irin wannan abubuwa, da kake samun irin wannan. Amma mu abin da muke fata, wannan cancan kuce ɗin duk ba shi ne muke fata ba. Fatanmu Najeriya ta gyaru a ci gaba da more demokuraɗiyya, ita ce kawai fatanmu.
To Alhaji Musa Garo, na gode. Alhaji Musa, mun gode kwarai da gaske wannan gudunmuwar taka. Bari mu je Gombe. Wane ne aka layi da Gombe? To malam Shehu, muna sauraron ka.
Eh, to gaskiya ce ce kudin da suke ba wannan akwai da Najeriya. Ya kamata Buhari sun hawa mulki ne kamar sun doki shekara sai ba su da irin wannan magana. Amma yanzu an riga abu mulki ma kusan karewa, ya kamata kawai ai abin da ke da kasa gaba kawai. Yanzu aka ga irin wannan abu ne lokacin shekara uku ya kare da kuma abin da ke kan mutane. To ina shawara ta nan shine Buhari ya fuskanci meye ne a gaban sa kawai da zai ma mutane kawai. Maganar wani cece kuce wanda zo a bar shi, ba zai kawo wani gyara a ƙasa ba.
Haka ne. To malam, to mun gode ma shau da wannan gudunmawa taka. To yanzu haka dai layukan mu abu ɗaya yake, sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kada ku manta lambar mu ita ce 202-205-6555. Sai a kira mu domin a bayyana mana ra'ayi. To yanzu gashi mun samu wani mai kira. Daga ina ake kira kuma, ya sunan malamin?
Sunana Yusuf Ismail na Rimi, ina kira daga Rimi Kafin Hausa Local Government Jigawa State.
To malam Ismail, muna sauraron ka. Menene gudunmuwar ka?
Eh, gaskiya ra'ayina game da wannan cece kuce da shugabannin nan biyu suke yi, ya kamata kowanne a cikin su ya san cewa fa yana da magoya baya, kuma kowannen sa fa duk cikin su ba yara ne ba su gaba daya. To kuma saugar siyasa dole shi kamar shugaba ne, dole yayi aiki da tsofaffin shugabannin kasa domin ba shawarar da ta kamata.
To malam Ismail, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka, kuma mun gode da ka samu ka kira. Yanzu haka layukan mu a buɗe suke, za a iya kiran mu domin a bayyana mana ra'ayi. Ga wani kira mun samu. Wane ne akan layi? To da alama dai muna ɗan samun tangarɗar layin waya. To kada a manta, sai a ci gaba da gwada mu idan ba a same mu ba. Na san ana nan ana ta ƙoƙarin kira. Lambar ita ce 202-205-6555. Sai a sa alamar tarawa, to plus da ɗaya a jero lambobin. Muna son jin yaya kuke kallon takaddamar da ke faruwa tsakanin shugaban ƙasar Najeriya da kuma tsohon shugaban ƙasar Obasanjo. wannan shine maudu'in mu ne, kuma abin da muke jira ku kira ku bayyana mana ra'ayoyi. To da alama yanzu haka ga wani akan layi. Wane ne akan layi kuma daga yana ake kira?
Hello, daga lafiya ne, daga lafiya.
To daga lafiya ɗanka sharidan ka, Allah sai mu magana sosai ko?
Eh, na Nisa da wajen.
Yawa, to ya sunan malamin?
Sunana Malam Salisu Usman, daga cikin garin Lafiyan Bare-bare.
To Malam Salisu, me zaka ce game da wannan? Wannan me zai kawo ga demokradiya, wannan cece kuyen da ake ko ga siyasar Najeriya?
Eh, gaskiya wannan al'amari da ya ce ba, saboda su manya ne, abu ne wanda ya kamata a nasu a bisha hankali a san me ya bakin zaran.
Hello? Eh, muna jinka malam, muna jinka.
Yawa, saboda su shugabannin kasa, su shi shugaban kasa ne mai ci. To kana zai bi magana mutane ko wani abu ba? Abu ne wanda ya kamata.
Kana jin wannan zai kawo wani a cikas ga siyasar Najeriya ko kuma zai canja wani abu a ciki?
Eh, zai iya kawo cika, saboda dukkan su manya ne, kowa ya jira da magoya baya.
To malam, mun gode kwarai da gaske da ka samu ka kira. Bari mu daga lafiya, bari mu tafi Yola. Wani ne akan layi a Yola?
Na gode sosai.
Kana tare da Usman ne?
To Malam Usman, muna sauraron ka.
Ni dai ni ra'ayina kamar ni. Da wannan duka da zan hukunta su. In dai kamar ra'ayina. Wanda taba yin mulki, to kowa zan daure shi. Don in ba daure su ba, ba za a samu cigaba ba kasa ba.
To Malam Usman, mun gode kwarai daga da ka kira, kuma ka bayyana mana ra'ayinka, kuma da daukan wayar ka muka zo ga karshen daga wayoyin mu. A yau zamu bude muku layi ka domin ku kira ku kara bayyana mana ra'ayi gobe. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa murya Amurka a nan birnin Washington DC, wanda a gumi yanzu haka ke cewa karfe 5 saura minti 8. Menene tasirin azumi akan matasa?
Allah sura Muhammadu Muktar dan Bauchi. Alhamdulillah, mai manjin azumi dai, azumi ya zama wajibi a kaina mai na musulmi, saboda ina ɗaya daga cikin shiga cikin musulunci. Allah ya wajabta mana azumi, dole ne akan musulmi. Sai ke na biyu kuma Allah subhanahu wataala shi kadai yake biya wa yake bani ladan azumi, shi ke sani azumi. Mai manjin azumi kuma a gare ni a gaskiya tsakani da Allah yakan ƙara min lafiya, duk shekara duk sai akan azumi zo naka samu da ƙaruwar lafiya, duka rage yankin abubuwan da ba su kamata ba, da maganganun ba su dace ba, da kuma zuwa ranar ba su dace ba. Alhamdulillah.
Na harabar ɗan shugaban turare. To, alhamdulillah, watan azumi dai wata na mai albarka, cikin wata 12 Allah ya zabe shi, wata na rahama, na jinkai, na ɗaya wata bayi daga wata zuwa aljanna. Watana mai muhimmanci fiye da duk wanda aka tsoro. Saboda haka ina ba da shawara ga musulmi mu jajirce game da ibada, musamman wanga lokaci. Kai abu guda za a linka maso 10, idan kai 10 za a linka maso 100, idan kai za a linka maso 100.
To Allah ya sa mu dace. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafar Super Eagles ta Najeriya ta so masansani Atisaye a birnin Oyo na jihar Akwa Ibom da ke kudancin kasar, domin kimtsawa tunkarar gasar cin kofin duniya ta bana a kasar Russia. Dukkan ƴan wasan da aka shata za su buga wa kasar wasa a gasar. Ba su buga wasan sada zumunci ba da kasar ta buga da kungiyar Atletico Madrid ta kasar Spain a ranar Talatar da ta gabata, sakamakon sabuwar dokar hukumar FIFA na ba su hutun kwanaki 10 kafin soma shirye-shiryen gasar. To sai dai da yammacin yau dinnan ne wasu zaratan ƴan wasan kasar, wato Captain John Mikel Obi da John Ogu, suka halarta a sansanin Atisaye. Mikel Obi dai ya iso ne daga kungiyarsa ta kasar Sin, yayin da shi kuma Ogu ya shigo daga kasar Isra'ila, inda yake taka leda a wata kungiya. A kasar Masar, ƴan wasan kasar na shirin gudanar da wani taro domin tattaunawa da yin matsaya akan ko za su ci gaba da azumin watan Ramadan da al'ummar musulmai suke yi a lokacin shirye-shiryen gasar cin kofin duniya a kasar Rasha. Watan azumin na Ramadan na bana ya fado ne daidai lokacin da kungiyoyin kasashe suke shirye-shiryen soma gasar, tare da gudanar da Atisaye da wasannin motsa jiki. Ramadan wata ne da musulmai suke azumi ta hanyar ƙin cin abinci ko shan abin sha daga hudowar rana zuwa faduwarta, wanda aka soma shi a ranar 16 ga watan nan na Mayu, kuma zai ƙare ne a daidai lokacin da aka soma gasar. Hukumar kwallon kafar kasar Zambia ta ba da sanarwar cewa kocin kasar Wilson Nirenda ya yi murabus daga aikinsa. Za a mai gurbinsa da Beston Chambeshi a zaman rikon kwarya. Nirenda, wanda ya soma aikin horar da 'yan wasan kasar a watan Satumban shekara ta 2016, a yanzu zai koma ne a wata kungiya da ke buga gasar Premier ta kasar Afrika ta Kudu. Ita kuwa hukumar kwallon kasar Morocco ta rubuta wasikar koke ne zuwa ga hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA. Dangane da shiyoyin kasar Amurka da za a baiwa damar jefa ƙuri'ar neman karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026, kasar Morocco dai tana takarar neman karɓar bakuncin gasar inda take fafatawa da kasashen Amurka, Mexico da Canada da ke neman haɗin gwiwar karɓar bakuncin gasar a tare. An ba da dama ga yankunan Guam da American Samoa da tsibirin Virgin Islands da kuma Puerto Rico da su jefa ƙuri'unsu a ranar 13 ga watan Yuni. To amma kasar ta Morocco ta ce wannan bai daidai ba. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sashen muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren Harkokin Wajen Amurka Mark Pompeo ya bayyana karancewa sabbin takunkuman tattalin arziki na shirin afkuwa akan gwamnatin ƙasar Iran har sai in ta dauki matakan kawo ƙarshen taimakon da take baiwa masu ayyukan ta'addanci da hare-haren a yankin gabas ta tsakiya da ƙarfafa wanzuwa da gwaje-gwajen makamai masu linzamai da ƙoƙarin neman makaman nukiliya da dai sauran munnanan halayyanta. Amma da yake bayani akan sabbin manufofin Amurka bayan da ta janye daga yarjejeniyar makaman nukiliya Iran, sakataren Harkokin Wajen Amurka Mark Pompeo ya nuna bambanci tsakanin al'ummar ƙasar Iran da gwamnatin ƙasar. Ya nuna bakin cikin sa akan yadda gwamnatin ƙasar Iran ba ta yi amfani da gagarumar ribar yarjejeniyar da ta kumshe kuɗi da kuma cigaban tattalin arzikin al'ummar shekaru uku ba wajen inganta rayuwar al'ummar ƙasar ta. A maimakon haka sai dai gwamnatin Iran ta zuba ɗanbin kuɗi wajen ta da zaune tsaye a ko'ina cikin wannan yankin nata. Sakatare Pompeo ya ɗauki alƙawarin cewa gwamnatin Amurka za ta ci gaba da zama mai goyon bayan mutane da suka daɗe suna fama da wahala a hannun gwamnatin tasu.
The regime must improve how it treats its citizens.
Ya ce gwamnatin ƙasar Iran ya kamata ta sake yadda take mu'amala da al'ummar ƙasar ta, ya kamata ta kare haƙƙin bil'adama na da 'yan ƙasar Iran, ta daina yin almubazzaranci da dukiyar ƙasar mutanen Iran a ƙasashen waje. Muna kira zuwa ga ƙasashen duniya da ke da hulɗa da mu da su ƙara muryoyinsu domin yin Allah wadde akan yadda gwamnatin ƙasar Iran ke walaƙantar da 'yan ƙasar ta. Sakatare Pompeo ya ƙara da cewa wasu tarukan zanga-zanga da suka afku a ƙasar Iran a watanni da dama da suka gabata ya nuna wa mutane cewa al'ummar ƙasar sun gaji da wannan murƙushewa ta gwamnati.
The Iranian people, especially the youth, are increasingly eager for economic, political and social change.
Ya ce al'ummar ƙasar Iran musamman ma matasa suna buƙatar ganin sauyi akan lamuran tattalin arziki, siyasa da kuma rayuwar talakawa. Gwamnatin ƙasar Amurka na tare da ku kafada da kafada akan samar da ci gaban tattalin arzikin kasar, gwamnati mai aiki da adalci wadda ba ta boye komai kuma mai tabbatar da incin al'ummarta. Sakatare Pompeo ya ƙara da cewa yana fatan ganin gwamnatin ƙasar Iran ta yi wa kanta nasiha ta taimaka maimakon ta hana buƙatun mutanenta. Ya ƙara da cewa idan Iran ta canza halayyanta da Amurka ta kira manufofin Tehran, ƙasar Amurka a shirye take wajen ɗaukar matakai da za su iya taimakawa al'ummar ƙasar Iran. Yanzu ne lokaci da ya kamata babban shugaban ƙasar da gwamnatin ƙasar su ɗauki hazaƙa wajen yin canji da zai zamo tarihi zuwa ga al'ummar ƙasarsu wadda ke da ɗimbin tarihi kuma take zaman abin alfahari. Ta ɓangaren Amurka kuma idanuwanmu a buɗe suke suna kallon wainar da ake toyawa yanzu a Iran, amma kuma kunnuwanmu a buɗe suke don ganin abin da zai faru a nan gaba. Muna neman ganin wata makoma mai fa'ida ga al'ummar Iran ba wai canjin gwamnati ba. Shirin murya Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla wanda kuma ya kama ga labarai a takaice, Hafsa gare ki.
Labarai a takaicenmu shi ne shugaba Donald Trump ya ce ya soke taron koli da aka yi ta shirin za a yi 12 ga watan Yunin wannan shekarar a Singapore tsakanin shi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, inda ya ɗora laifin soke taron kan wasu bayanai da Pyongyang ta yi kwanan nan.
To madalla. Masu rauro da wannan maka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
ta ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniya mu na yau Mr. Dan, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.